السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. اليوم من أسابيع جمعة قوما قوتا ترى وسط رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار شكرا دبو لياد دريهن دا أربعين دبقي ودا كيبيني دا أشهر دبقي قوتا ليو وتم فقرين تلندر على باش شكرا دبو ميو دا أشهر دشدا cikin nufi da kaddarawa ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a karo na shida ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'atu izatul bid'a wa iqamati sunna da ke nan sai dukkan kungiyar ta jama'atu izatul bid'a wa iqamati sunna ta kasa reshen karamar hukumar Boko a Hausa fadar cikin garin Boko karamar hukumar Boko a jihar Benue Nigeria domin dora da gaida muka tsaya a karatun tafsiri ɓangaren mata. Jiya mun kai ƙarshen tafsirin sura ta 67 a asalinsu a jerin surorin Alƙur'ani daga sama ta 77 a asalin saukar Alƙur'ani ita ce suratul Mulk. Yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin sura ta 2 a jerin surorin Alƙur'ani asalin sauka kuma ta 68 a jerin surorin Alƙur'ani daga sama. Da fatan Allah ya kafi shirin da mu dace. Allah ya tabbata barka wannan addu'a ta mu idan ya mun yi kyawun da zan fara cike da sura ta ta duniya da lahira. Allah ya kafi kyawun musulunci da musulunci. Na'am Allah ya ji.
Bismillahirrahmanirrahim. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم بارك الله فيك. Yanwa masu albarka, wannan sura ana tare ta suratul Nun ko suratul Qalam. Ayoyinta 52 ne, kuma 'yar Makka ce, ma'ana a Makka aka saukar da ita. Suratul Qalam ko suratul Nun na daga cikin surori na farko-farko da suka sauka, bal ita ce sura ta 2 a magana mafi inganci da ta sauka bayan suratul Alaq ko bayan suratul fatiha akwai maganganun malamai akan wata sura ta fara sauka shin suratul alaq ko kuwa suratul fatiha wadanda suka ce suratul alaq ta fara sauka sun kalli ayoyi biyar na farkonta da suka fara sauka ko su ne abubuwan da aka fara saukar da su a cikin alqur'ani wadanda suka ce suratul fatiha ita ce ta fara sauka su kuma sun kalli saukar sura a dunkule gaba daya ita suratul fatiha gaba daya ta sauka to da haka suke cewa suratul fatiha ita ce sura ta farko da ta fara sauka magana mafi inganci suratul alaq ita ce ta fara sauka lura da ayoyin ta biyar na farko tunda aka saka su a ciki to ba zai zama zuwa ce kuma an dauki wannan sura an kai ta wani lissafi wanda ba na farko ba sai abin da aka kance albarkacin ka za ka dangare shi a ruwan fasu ina fatan mun gane wanda sura ta sauka ta biyu ita ce suratul nur ita ma malamai sun yi saɓani wasu suna ganin suratul muddathir ko suratul muzammil ita ce ta fara sauka ko ta biyo bayan suratul alaq da haka wannan ce ta biyu ko ta uku wannan ta zama ita ce ta biyu wannan ta zama ta uku wato wannan suka ce muzammil ta fara sauka sannan muddathir da wannan suka ce muddathir ta fara sauka sannan suka ce muzammil التفسير الحديث وان نيشي ني لتاف ده ندو غدا دي شي وجن سام ولن ترتيبات يا رجا ده سورة القلم ايتا تي سورة تبي ده تسوكا ده وجوجن ده يكاو ني ما نافك فتا زوا بهاكا نا فاتا نوغان بابان ابن دوانا سورة تي كران تروا كما يدى بابان مالم جاغورا كاكا اوانا ايكي الشيخ عبد المحمود الرومي الله يتقنسا يبدا الاتفاق سنرى بالاذهان يتو موضوع الرئيسي ببان ابن دوان سورة تكي كران كروا التبشير للنبي صلى الله عليه وسلم البشر لأكي ايقى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيؤمنون به شو عمتا ننسى وتن وترانا ذا في إيمان بشي ويندمون على ما فعلوا به من الكفر والأذايا كما ذات ندامر أبن بسكي لي نكافرتي لتوتر وعقريش صلى الله عليه وسلم ويتوب الله عليهم كما الله ذكر وتوبا سيرحمهم ذي بكنص وأن أنا سأقع دواني من دعوة دواني متلم سمتاني سلم متاني كريم دواني من هنا متاني حنيا تقوري zai haɗu da cutarwa daga waɗanda yake kira za su cutar da shi imma a magana wa imma a aiki za su cutar da shi a aikace ko a ma'ana za su cutar da shi a fili ko a ɓoye za su cutar da shi a karan kansa za su cutar da shi a dukiyarsa za su cutar da shi a iyalansa za su cutar da shi a duk wani abu da yake da alaƙa da shi to yayi haƙuri akwai ranar da gaskiya za ta bayyana akwai ranar da za su zo su yarda wannan abin da suka yi ba daidai ba ne za su yi nadamar abin da suka aikata abin da kake bukata shi ne ka zamanto kai akan gaskiya da take kar ka yarda ka doka akan tafarki da turba ta gaskiya ina fatan mun gane bismillahi rahmani rahim da sunan Allah mai rahama mai jinta Allah ya ce nun wannan harafi ne daga cikin harufan al-hijaa an karanta a karatu an karanta harafin shi kadai kamar yadda Allah ran ba ya karanta nun an gane ku amma an karanta da kuma idgamin wawun a cikin karshen nun din a cikin wawun ta biyu nun wal qalam maimakon nun wal qalam an karanta nun wal qalam an gane Allah yake nun wannan harafi na nun Allahu a'lam bi muradihi bi dalik Allah kadai ya san me yake nufi da shi kawai abin da ake nema daga musulmai daga mutane su yi imani da cewa wannan Qur'ani ko wannan nurin na daga cikin harufa da sun tashi daga harufan Larabci sun koma harafi a cikin Al-Qur'ani. Ina fatan mun gane wato wannan din maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Sannan su yadda Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan harafi ba ya faɗe shi ba shi da wata manufa ba ne, ina da wata manufa. Nan ina so ya nuna wani sirri ne na Al-Qur'ani, ba wanda ya isa ce ya riski Qur'ani gaba ɗaya sai Allah. Da haka in ka isa ga wani harafi nun faɗi abin da ake ciki da shi. Da haka duk waɗanda suka ce za su fassara sun yi iya ƙoƙarinsu ne kawai. Magana mafi inganci za su ce abin da ake nufi Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Allah kaɗai isan me yake nufi da wannan harafi. It's just like abbreviation. A nan duniya kakan yi abbreviation amma za a iya gane da kake nufi. Misali idan ka ce SAW ai a harshen abin nan kana ta sallallahu alaihi wa sallam kenan, ko SWT subhanahu wa ta'ala, PBUP ko PBUH peace be upon him, an fahimta EFCC NCE. Ina fatan muna ganewa. Waɗannan duk an san ma'anarsu. To ga wasu kalmomi ko wasu harufa Allah ya kawo, in ka isa kai ma faɗi ma'anarsu, kuma ya zamanto abin da ka faɗa ɗin gyar abin da ake nufi kenan. Da haka waɗannan harufa da Allah ya buɗe Qur'ani da su, abin da ake nema shi ne a imani wani ɓangare ne suna Al-Qur'ani, kuma daga Allah suke, kuma Allah ya faɗe su ya san ina da wata manufa dalilin faɗansu, akwai wata ma'ana dalilin kawo su. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ina dagalar hanci ya lakuta hancin kowa cewa in ka isa kai ma kawo wani tsari irin wannan wanda za ce ba wanda ya san abu da kake nufi sai kai. Saboda shi ilimi ai na mutane development ne na waɗansu, wane ne kake koyan ilimi a wajensa kai ka je ka bunƙasa abin da ka sani. Kenan a lokacin da ka so masa da wani abu zai iya bin asalin abin da ya koyar da kai don ya gane wani tsari da ka kawo kai. Ina fatan mun gane. To Allah ba wanda ya koyar da shi, hasali shi ne ya koyar da kowa. Ba wanda ya ilmantar da Allah, Allah shi ya ilmantar da kowa. Saboda haka ba wanda zai ce zai iya kore shi a cikin wani abu. Wannan ta ɓangare guda. Ta ɓangare na biyu, ta ɓangaren tahaddi shi ne in kun isa wannan Qur'anin da waɗannan haruffan naku ku Laraba da su aka haɗa shi, in kun isa ku kawo wani littafi irinsa wanda za ku ce kun gagaro ne kawo irinsa. Ina fatan mun gane. To da haka imani da waɗannan ko abin da ake nema kenan daga musulmi ya sani ko ya ƙudurce a tare da waɗannan haruffa da Allah subhanahu wa ta'ala yakan buɗe ainihin waɗansu surori da su. Sannan ba dukkanin haruffan ne Allah ya buɗe surori da su ba. Haruffan huruful hija guda 28 ko da 9 ko 30 ba dukkansu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su wajen buɗewa ba. A waɗansu ne iwara kuma rabin su ne. Su iwara ya buɗe waɗansu surori da su. Illa iya ina fatan mun gane. Wal qalami Allah ce ina rantsuwa da alƙalami. Wannan alƙalamin ne shi ne wanda za ka rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon rayuwa har zuwa ƙarshen rayuwa. Abin da zai faru tun daga farkon rayuwa har zuwa ƙarshen rayuwa da abin da zai biyo bayan rayuwa da kuma lokacin da babu ƙarewar rayuwa. Duk an riga ya rubuta a cikin wannan littafi na Allahu Mahfuz. Da aka yi tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma khalaqa rabbuka alqalam, farkon abin da ubangijin ka ya halitta shine alqalam. Ba gaskiya bane da ake cewa wai hasken manzo Allah Allah ya fara halitta, ba gaskiya bane. Farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalam. Ina halitta sai ce aktub, yarbutu sai ce wa ma aktubu ya rabb, ya ubangiji me zan rubuta sai yace ka rubuta duk abin da zai faru a cikin rayuwa ya rubuta rufi'atul aqlam wa jafatus sur an gama rubutun takaddun da aka yi a rubutun akai sun sun bushe da aka babu kasaf babu wani waje da za a zuwa goge a ce an goge an sa wani ka iya cewa ai mun yi bayani kaddara iri biyu ce akwai kaddara mu'allaka akwai kaddara munaffaza haka aka rubuta su a cikin launin mahfuz din in kai kaza kaza zai same ka dan haka ne Allah subhanahu wataala a watan ramadan wannan watan da muke ciki zarar lailatul qadari ranar ake bangaro duk wani abu da za a shekara duk wani abu da za a yi a shekara a daren lailatul qadari ne ake ciro shi daga lauhul mahfuz sai a kawo shi nan duniya a zo a ci gaba da gudanarwa kullum a ringa gudanar da abu abin da za a yi a wannan shekara wani zai mutu za a haifi wani wani zai yi kuɗi wani zai talauce wani zai samu sarauta wani zai samu mulki wani zai yi kaza wani zai je wuri kaza duk abin da za a yi da daren lailatul qadari ya zo to za a bangaro shi sai a zo a ajiye shekara ta kare kuma sai a dora an fahimta to amma ba wai lokacin ake rubuta abin ba sabo a an riga an gama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce rufi'atul aqlamu wa jaffatus suhuf an dage alqalma ma'ana an yi rubutun an gama kuma takaddun ma da aka yi rubutun akan su sun rigaya sun bushe an gane Allah ya ce wal qalami wa ma yasturu ina rantsuwa da mal'aqanin wato alqalami wa ma yasturun da abin da suke rubuta ko dai mala'iku da suke rubuta ayyuka na dan adam dan duk dan adam yana da waɗansu mala'iku guda biyu ko guda hudu da suke aiki da shi a kullum akwai masu aiki da shi daga safiya bayan sallar asuba zuwa sallar la'asar akwai wanda suke karɓar aikin yamma su kuma daga la'asar zuwa safiya zuwa sallar asuba suna haɗuwa ne a masallaci dan karɓar aiki sauyin aiki wannan izo waɗannan su zo su karɓi waɗannan a yana suke zuwa masallaci da aka ɗa namiji ake so karɓi yadda a sallar asuba da la'asar ba masallaci ba saboda ne an wajabta musu zuwa masallaci saboda mala'ikun a nan suke sauyin sauyin aiki ba sai sun je masallaci an yi sallah kai ba ka na makamar tafi neman ka kuma karka kwanta ka yi bacci in ba larura ta same ka da ta hana ka fita masallaci ba su mala'ikun suka sako masallaci suke tafiya a sallar asuba din da sallar la'asar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana muhimmancin waɗannan salloli guda biyu sallar asuba da sallar la'asar sallar asuba wanda ya yi a cikin jami'i Allah zai ba shi kariya a yininsa gaba ɗaya ya shiga cikin tsaro da amana ta Allah wanda yake sa masa alfarma alfarmar Allah yake sa Allah ba zai kyale shi ba wanda yi sallar la'asar a cikin jami'i ya sami alkhairi da albarka mai yawa wanda alkhairin da ya samu ba zai gane shi ba sai ya kwatanta da wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i annabi ya ce ka annama wa tira malahu wa ahlihi kai ka ce mutumin da ya rasa dukiyarsa ne gaba daya ya rasa iyalansa gaba daya kaddara asara da mutumin da ya rasa sallar la'asar ya yi a cikin jami'i kamar mutum ne an haifi tun da aka haife shi babansa na nan kakansa na nan kakan babansa na nan kakan kakansa na nan kakan kakan babansa na nan hawa biyar kenan a sana to shi kuma gashi ga yan uwansa goma misali sama goma ƙasa ga mahaifiyarsa ita ma biyar sama biyar ƙasa sannan ga shi ga matansa muƙaddara matansa huɗu kowace tana da ɗa goma ba ya arba'in ba kenan kowannen su ya haifi ɗa goma lissafi ya tafi nawa ya tafi ɗari huɗu kowannen su ya haifi goma dubu huɗu hawa biyar in ya rasa sallar la'asar a tsarin da ya kamar ya rasa waɗannan ne gaba ɗaya a lokaci ne ya yi asarar rayuka ne wa kobe ba kun ga ya asarar rayuka ne wa to sannan wa malaku da dukiyarsa ku kaddara tun da irin yake tara dukiya har wannan lokacin da ya taba cin komai ba dukiya gaba ɗaya ta kace in ya rasa sallallahu alaihi wasallam yayi asarar dukiyar gaba ɗaya daidai yake da ya asarar dukiyar gaba ɗaya an yi asara mai yawa ko ba yi yawa kun ga asara mai yawa to da haka wannan ina nuna mana muhimmancin sallallahu alaihi wasallam yana cikin jami'i an gane to da haka ainihin waɗansu malamai suka cewa ma yasurun ana nufin mala'ikun da suke rubuta ayyukan bayi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a sura ta 50 suratul Qaf yace ma yalfidhu min qawlin
ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid
Allah yace ma yalfidhu min qawlin mutum ba wata kalma da yake furtawa illa ladayhi raqibun fati akwai wani mai dako wanda ina nan ina jiran ya faɗa a ce da kuma mai tabbatarwa in mutum yayi za su rubuta kuma za a ba da shaida to idan kyakkyawan aiki ya yi da ya yi za su rubuta idan mummuna ne sai su saurara su ce ko zai tuba ba za su rubuta ba kai tsaye za su tsaya su ce ko za ka tuba saboda haka in ba ka tuba ba ne sannan su rubuta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asbi'i sayyi'atan hasana tamhuha Allah yake innal hasanati yudhibna sayyi'a kyawawan ayyuka suna gustar da zunubin munana da akai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kabibi munanan ayyuka da kyawawa sai su gustar da su su shafe su to da haka da mutum yayi saban Allah yayi kokari yi da'a ga Allah a bayan sa da mutum yayi wa Allah ba daidai ba yayi kokari yi wa Allah daidai to sai wannan din ya kawar da illar wancan abin zunubin wancan abin sannan Allah subhanahu wataala ya nuna muta su masu rubutun nan mala'ikun nan mutane ne masu kima masu daraja kamar yadda yake kiraman kasibi su din masu rubutu ne masu mutunci ba sa ƙarya ba sa ƙage duk abin da mutum ya samu ranar kiyama a littafin sa shi ya aikata da haka kowa zai tsaya ranar kiyama gaban Allah kamar yadda Allah ya faɗa sura ta 20 suratul Taha la yakhafu zulman wala hazma baya jin tsoron azalunce shi wani kyakkyawan aiki sai ya rasa ladan sa wala hazma ko ya ga wani zunubi ba shi ya aikata saban ba ya samu a cikin littafin sa an rubuta masa wannan zunubin Allah baya yin wannan wala taziru wazirtu wazr ukhra wata rai wani mai zunubi baya daukar nauyin zunubin wani wannan malaman da suka ce da Allah ya ce wal qalami wa ma yasurun ana nufin mala'iku masu rubuta ayyukan bayi wannan kuma malaman suka ce wa ma yasurun da abin da duk mai rubutu yake rubutawa kowanne ne wannan ina nuna mana matsayin ilimi da kuma hanyar da ake bi a samu ilimi to yau ga kalubale ya samu mutane yanzu mutane da yawa suna da ilimi amma ba sa iya rubutu in ka ba mutum biro ko alƙalami ya rubutu sai ya zama tashi sosai saboda me duk bature ya tattara mu ya mai da mu kan mu kan hansa ba mu da handwriting har rubutun mu ba shi da kyau in za ka yi ma za ka ji kana shan wahala to wannan wata dabara ce wata hanya ce da aka fito saboda a rasar da ilimi a tare da mutane don haka a samu yanayi wanda mutane za su dawo da kokarin yin rubutu kamar yadda strategically Bature yanzu ya dauke mu daga kan mallakar littattafai takardu ya mai da mu kan ne kan iska duk littafin da kake nema sai ka kan inda ka same shi baka siyan littafi data kawai kake siya kai baka arzurta kanka kana arzurta wajen su mutane ne saboda in ka mallaki littafi ko mutuwa kai kana da arziki da kamar amma dan ka bar hansar da littafi malala gashin dinki a kanta haka tashi da ita ta wala kan kaza ce ce haka ne kuma haka bane yanzu a cikin wayan nan tawa akwai littafin da za ka ba za ka same shi ba naira 700 ina nan an fahimta to amma kun ga yanzu wayan nan aka tashi sai da ita da garza sai ta naira 20 ko kun fahimta ina littafin da yake kanta amen wannan da na gaya muku littafi ne guda daya ba wai littafin ciki ba gaba daya guda daya ne 700 ba za ta kai maka shi ba amma kuma yanzu ita kanta wayar gaba daya da yake cikin ta za a sayar da ita sai wanda ya rufe ido sannan sai ta naira 20 ko kun fahimta
to da wayo muna tara musu kudi kana downloading kai ka sa data kai downloading su sun samu kudi kai sun baka wani abin nan kuma ana nan wayar zanda duk ta samu matsala shi mallin zaman su samu matsala ba ka bani to kare da karau shi kansa wannan tsarin akwai ranar da za a danna masa eject duk wani network da ya kafe a duniya kowanne ne da ya lalace to shi kenan sai mu gantsiya to shi kenan mutane ba su da takardu ba su da littattafai kuma kwakwalwa ta yi raunin da ba ta iya rike abu gaba daya sannan ta yi raunin da ba za ta iya rubutawa ba shi kenan saboda haka sai wa mutane fafa lolo sai zama mu addinin musulunci abinda muke takama da shi shine ilimi to a lokacin da aka rasa ilimi an samu matsala dan haka uwaye mata ku ba wa ƴaƴanku wata irin tarbiyya ta duriya a matsayinku na makarantar farko ku riga koya musu rubutu ku koya musu jajircewa da tsayayya akan abin da ya shafi harkar karatu yanzu ku dura za ku ga yawanci har wannan ilimin da muke ya koma social media ya koma social media na biyu za ku ga wato karatu idan ilimi ake bayarwa zalla da yawa mutane ko ba sa sha'awarsa an fi son wa'azi ko karantarwa ta nishaɗi wanda za a ringa ana dariya ana kaza musamman ku mata an fahimta to duk waɗannan wasu hanyoyi ne da in musulmi ba mu fargab da wuri ba to za a zo ya mana tafiyar da ba ruwa matanmu abin da suka fi ƙwarewa a kai shine ina wa'azi mai ban dariya su ke yin dariya matasanmu da yaranmu ina wa'azi da yake akwai barkwanci a cikin su ɗauke su kai amma wanda za a ba su tsabar ilimi ba sa son wannan kai yanzu da za mu ce mu zo a yi daura za a kwana ana karatu in aka yi sallar magariba aka yi isha aka ci abinci za a kwanta zuwa karfe 9 ba za a kwanta ba karatu za a yi ta yi har sai karfe 5 na da rabi na asuba yi kiran sallar asuba a yi sallar asuba sannan a dan kwanta ko a yi darasi sannan a kwanta wallahi daiwa ba za su yi ba to kuma Hausa suna ce an ka juwa ne ba banza ba su da kansu suke cewa yaro ɓata hankalin dare kai suna suka ce yaro da gari abokin tafiyar yaro da kuɗi abokin tafiyar haka ne to ba a samun yau sai an sha wahala to da haka wannan ɗabi'a da yara suke da ita a yau uwaye mata ku yadda karki yadda ɗanki ya sha ragon mama me ma'anar ɗanki ya sha ragon mama ya sha nonon ki ke kuma raguwa ce ba abin da ya ta sani sai ki ma zaune ba abin da ya ta sani sai zama ragi ba abin da ya ta sani sai shirme sai sharholiya sai kallakalle sai kaza sai kaza a ki ta mahaifiyar Az-Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ibn al-Awwam ya tashi kamar maraya mahaifiyarsa sai ta ɗauke shi ta kai shi wajen Hamza ɗan Abdulmuttalib ɗan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hamza da ta kai shi Hamza mafarauci ne mafarocin ne shi ba mafarocin zomo ko dila ko barewa ko kanki ko ɓauna ko abin da ya kama da wannan ba ne shi dabbobin da yake farauta daga zaki sai damusa sai giwa daga zaki sai me sai damusa sai me abin da yake farauta ke farautar barewa ta 'yan yara ce kuma ba wai zuwa zai farauto zaki wai ikake a'a da ransa zai farauto shi ya kamo shi gode shi jingai an fahimta Az-Zubair ibn al-Awwam ya sha wahala a wajen Sayyidina Hamza. Mutane suna cewa mahaifiyarsa bata kyauta ba, bata kaunarsa, ya za a yi masa haka, ya za a yi masa haka. A lokacin da aka zo wajen yaƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Az-Zubayr da ya ga irin yadda yake falli da kaunan arna, yake haza khali falyuriyani al-insanu khala, ga kawuna wanda yake nuna min kawo irin wannan, shi ma yake kawun sa. Yanzu ba annabi yana alfahari da shi ba, to sai mutane kuma suka dinga yaba masa. Yau ne mahaifiyarsa ta samu ranar mai da biki, sai ta ce lokacin da nake kai shi wajen Hamza kuna cewa bana kaunarsa, ta ce wallahi na tattare shi ne saboda irin wannan rana. An tattare shi ne saboda me? Irin wannan rana. To da haka jama'a, kowace uwa, kowace mahaifiya ta zamanto tana da ɗabi'a irin wannan. Tunaninta shi ne ɗanta sai ya fi kowa daraja da ƙima da jarinta da gwarzantaka da alkhairi da albarka a cikin yaya. Karki yadda, karki yadda a ce ɗanki shi ne na baya a dangi, karki yadda. In ba haka ba, a gabanki za ka wani a ce uwarsa ta iya haihuwa, a yana faɗa ku ce ka ai wani uwarsa ta iya haihuwa, to wanda fa aka faɗa mata wannan a ce ana ce fata a ce da ita ba ta iya ne. Allah ya sauƙaƙa. To dai Allah subhanahu wataala yana nuna mana darajar al-rubutu da ilimi, da haka ne gashi ne yake wal qalami wa ma yasturu. Bayan wannan rantsuwa sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Me yasa Allah ya wannan rantsuwa? Ya rantse da al-qalami, ya rantse da abin da ake rubutawa. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, kai din ba ma hukaci bane saboda ni'imar da Ubangijin ka yi maka ta baka annabta da manzanci. Dan suna ta annabi mai hukaci ne, suna ta annabi mai hukaci ne saboda kawai ya zo da wani abu da ya saba al'adar su. Har yanzu haka mutane suke, a lokacin da ka zo ka ce ku bar abin da iyaye da kakanni suke mara kyau, ku zo ga mai kyau da Allah yake ayi, ta ce wanda ko ya zo tuni. Haka ma za a ringa zaɗanka ana ce ai ya zama haka haka, a'a ba hauka ba ne. Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, kai din ba mahaukaci ba ne saboda ni'imar da Ubangiji ya yi a kanka, ya baka annabta, ya baka manzanci, ya baka littafin da bai ba da irinsa ba ga wani annabi, ko ya baka al'ummar da ta fi kowace al'umma daraja, sannan ya sanya da kai da mabiyanka ko ne mafiya yawan 'yan aljanna. Allah ka ba mu aljanna. Kun san matsalar ne? Wallahi ran kiyama duk inda mutane da yawa za su shiga aljannan nan aka yi rashin sa a babu ki. Ko? A ba ke ke faɗa ke nufi ba. Yau ai kun gane ku? To babu ita. Ya za ki, ya za ka yi, ya zan yi, kowa ya tsaya ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shikenan sai a samu aljanna. To dai wannan ni'ima da Allah ya maka baka zamanto mahaukaci dalilinta ba, a'a in ka same ta nema kake zama mai hankali. Wanda yake bin musulunci shine za a ce ba shi da hankali. Bil munasaba kaga akwai waɗansu ana cewa in ka soke Qur'ani in bai maka yanka ba sai ka haukace, ba gaskiya bane, ba gaskiya bane. Qur'ani samar da hankali yake ga mahaukaci, ba haukata ne hankali yake yi ba. An gani? Da aka cewa wai idan aka ka soke Qur'ani wai ba a yi maka yanka ba za ka haukace, wannan dabarar a fice aka ta sa aka kori kare daga gindin dunya. Wannan 'yan bid'a ne suna son sai sun yi sama da faɗi sai sun yi cuta. Ba wani Qur'ani dan an ka soke in ba a yi maka yanka ba zai sa ka haukace. Daya, na biyu, wani abu da ake faɗa cewa idan mutum ya sauke Qur'ani sai Qur'anin ya sha jini, shi ma ƙarya ne. Malamin bid'a ne kawai ke so ya sha jini ya tunama, amma ba Qur'ani ba, Qur'ani ba abin da ya haɗa shi da jini. akwai masu kafa hujja da asar na Umar dan Khattab lokacin da ya hadace surar al-Baqara yayi yanka yayi walima mutane sun ci a'a ba yayi yanka dan ya hadace surar al-Baqara dan kar wani abu ya same shi bane yayi yankan ne farin cikin ya hadace surar al-Baqara bari tare mutane su ci abinci ina fatan mun gane saboda haka yankan ba shi da alaka da wannan a dinga ajiye komai a inda ya kamata a ajiye shi to bil munasaba yanzu da yawa ƴan uwanmu sun dauka idaka sauke yara suka sauke Qur'ani ko suka hada Qur'ani sai ayi walima ayana yin walima makarantu ko to ba shi ake kar ayi walima amma a ringa lura ya za yi walima kada a mayar da ita wani abu wanda za a mai da shi wata ibada ko wanda da yabe zaman sai ya zama abin tsangwama a cikin mutane an fahimta ba daidai bane ita walima willingly ake yin ta ba wai tirsasa mutane ake a yi ba misali ina da yara 100 da suka soke Qur'ani ko suka hada shi Qur'ani ba sha zai yi dole lillahi ilallah ko wannan suke yayi ba wanda yaga zai iya yi wanda ba zai iya bai bane an fahimta kuma wanda bai ba kar a tsangwame shi a cikin yara kar malamai su nuna masa tsangwama to wannan shine kake nuna kai abin ka dan Allah amma sai kai ko dan a ce an fito da makaranta ko kaza a tallata makaranta a ce makaranta duk mutane ne kowa yake hada Qur'ani yanzu ni bari ba ku misali a lokacin da nake junior secondary school lokacin ana mutum 35 akan ma aka fara mutum 35 a aji mu ne sad na farko da aka fara mutum 35 a aji a Nigeria amma gabanin nan mutum 20 ne mutum 15 a aji su kaɗai malami zai je ya karanta akan ma aka fara mutum 35 mutum 35 a sad din mu A B C D E F G H I aji tara mutum 35 mu da muka yi karatu a wannan lokacin zuwa yanzu da waɗanda suka yi diploma da waɗanda suka yi NCE da waɗanda suka yi digirin farko da waɗanda suka yi na biyu suka yi na uku yanzu muka tattare mu waɗanda muka kai ana jin sautin mu ba mu kai mu 100 ba 35 ɗin can har J mutum nawa ne kawai an waɗansu karatun ya tsaya sun koma kasuwa waɗansu karatun ya tsaya sun tafi gona waɗansu karatun ya tsaya sun tafi birkilanci waɗansu karatun ya tsaya sun tafi kwadago waɗansu karatun ya tsaya sun tafi tukin mota waɗansu karatun ya tsaya ba in suna nan har yanzu suna in our age tun da suka yi secondary suka gama su ba kasuwa suka yi suka zama waɗansu yan kasuwa manya ba su ba manyan manoma ba su ba wasu manyan direbobi ba su ba wasu manyan birkiloli ba suna nan suna kara kaina a cikin gari haka ake rayuwa Allah cewa yi dolan kai karatu suka zama wani Allah cewa idan kun je makaranta allo kowa sai zama alarama yanzu ga alarama ku tambaye shi su nawa suka fita suka tafi karatu mutum nawa suka samu karatu kuna fahimtar magana to da haka kar a ringa dora mutane abin da ba za su iya akwai wani ya zo an je irin wannan abin din sai ce ai shi wannan makarantar ta su duk idan yaro izo duk in ya shekara sai ya haddace Qur'ani kawai in an shekara za ka haddace Qur'ani gaskiya ne abin da ya kasa ganewa ita hadda din baiwa ce idan Allah bai kaddara za ka haddace Qur'ani ba za ka yi makaranta ta Al-Qur'ani yara su ta haddace Qur'ani kai baka haddace ba ne ya san wani babban malami a garin Makura ba mu gane bai haddace Qur'ani ba sai daga baya babban malami ne na Al-Qur'ani a lokacin sa in kika ce duk kura ba makarantar Qur'ani kamar ta sa ba kai ba gariya bane amma shi bai haddace Qur'ani ko kun fahimta hadda mai sace baiwa ce daga Allah akwai wani ina nan ya mutu ma fanan nan wai ina cewa wai shi duk ƴaƴansa da jikokin sa ma da ta Qur'ani ne kuma wallahi tallahi ƙarya yake yi ni Ahmad Ahmad akwai ɗansa Alƙalam na yi musu GSC Arabic and Quranic memorization wallahi tallahi ko juzayin amma bai haddace ba kai wallahi ko Fatiha bai iya ba amma suna nan ana cewa wai su wai wani sirri ne da su wai inyas ya ba su wai ƴaƴansu wai suna ƙanana wai kafin abinda wai suna haddace Qur'ani zance ne kawai damfara ce ba gaskiya ba ne to kuma mutane suna ganin a wani babban mutum ne ana ganin ma mai ilimi ne wani jagora ne a cikin addini kuma ba san duk ta gina ba ta shiga ba ne ta gina ce ba ta shiga ba ƙarya dama wa yake ɗan bida a ƙarya maƙarya ta kudu a lokacin da yake fadar maganar abin ya bani mamaki ga ɗansa da ya kai matsayin jami'a amma Fatiha kirki bai iya karantawa ba amma yana rantsuwa cewa duk ƴaƴansa ma da san Qur'ani ne da jikokin shi Allah ya tawaye kuma ga asiri na yana tonuwa halifan sa ma ga shi na suna ta bi haddace Qur'anin ba shi ma suna ta bi haddace ba Allah ya tauba to ita ƙarya idan mutum ya yi ta sai ta tonu ko ba daɗe ko ba jima ya yi ƙarya sai ya bayyana ya yi ƙarya Allah ka dora mu akan gaskiya Allah karka ba mu yi ƙarya Allah karka tona mana asiri Allah yace wa inna laka la ajran ghayra mamnun wannan shine dalilin yin rantsuwa ta biyu kuma lallai kai kana da wani lada mai wani irin girma wanda baya katsewa akan wannan aikin da kake yi na da'awa akwai ka'ida adallu 'ala alkhairi ka fa'ili hadisi ne amma kuma lokaci guda ka'ida ce usuliya wanda ya nuna mutane aikin alkhairi zai samu lada kamar inda suka yi aka ba su lada shi ma za a ba shi lada to haka ne wanda ya koya mutane sharri duk abin da suka yi na sharri sai an ba shi kamar shi to wannan aikin da muke yi yanzu tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu duniya a cikin yanayi na duhu da take ciki da baiwa ta Ubangiji gare shi ya fitar da duniya ijagoranci tsamar da duniya daga cikin duhun jahilci da duhun kafirci da duhun munafunci da duhun ƙarya da duhun cin amana da duhun zalunci duk wani duhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'umma ya fitar da su daga ciki da hasken wannan wahayin da Allah ya masa Allah yake ba shi lada tun ina raye har yanzu zai samu lada saboda ga aikin da ya bari ana ta yi ana yi ko ba yi to Allah zai ba shi lada da haka Allah yake wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim kuma wallahi kai din kana kan dabi'u kyawawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da dabi'a mai kyau ina da halaye kyawawa ina da halaye na buga misali da haka ne Allah subhanahu wataala ya mayar da shi jagora ga mutane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai kyakkyawan koyi gare ku lallai a cikin sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne mai amana ne mai cika alƙawari ne mai alkhairi ne mai kyauta ne mai sadar da zumunci ne duk wata ɗabi'a mai kyau annabi yana da ita duk wata ɗabi'a mara kyau annabi ba shi ba ita sallallahu alaihi wasallam da haka tun gabanin aiko shi a matsayin annabi suke ta da shi alami mai gaskiya mai amana kuma har da suka aika aiko shi har da ba su yi imani da shi ba ba su daina amincewa da shi wajen ba su amana wajen ba shi amana su ba haka dai har daren da zai Isra'ila zai kaura zuwa Madina sai da ya bar amanoni na mutane a hannun Ali dan Abi Talib cewa in Allah kai mu gobe kamar wanda mutane wani ga amanarsa kamar wanda wani amanarsa duk da ba su bi shi ba amma sun ba shi amanar dukiyarsu suna hannunsa da zai tafi bai tafi da dukiyar ba sai ya bari abansu a ba su tayi shi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sai role model wani abun koyi ne wanda duk wanda ya koyi da shi zai kima zai daraja a duniya shi ne Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq an aykuni ne dan in cika kyawawan dabi'u da halaye akwai kyawawan dabi'u da halaye da suna nan sun wanzu a duniya kamar gaskiya arna a zamanin da arne ma ina jin kunya da yayi ƙarya ban ta nan musulmi da haka ne Ibnu Majah Allah ya ji kansa wani mutum ya gaya masa magana da ya gaya masa sai ce ah wai da na gaya maka ka yadda sai ce al-mu'minu la yakdhib ai mu'mini baya ƙarya da haka idan kika ji kina yin ƙarya ko ka ji a cikin ɗabi'u ka akwai ɗabi'ar ƙarya to ka binciki imaninka ki binciki imaninki mumini baya ƙarya ba kuma ana cewa baya ƙarya ba kwata-kwata sai da za a ce ya zama kamar wani ma'asumi a amma dai ɗabi'arsa ba za ta zama to ɗabi'a da ta maƙaryata ba a ce an gane shi ya shahara da yin ƙarya an fahimta to don haka ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi ina kan kyawun ɗabi'u da kyawun halaye shi kuma ya ce innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq Allah subhanahu wa ta'ala ya korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hauka ya kore masa ai wato kuma ya tabbatar masa da hankali ya tabbatar masa da kyawawan ɗabi'u kuma ya tabbatar masa da lada mai girma daya abubuwa biyu ne Allah ya manzo Allah wannan ya kore masa wani abu ya tabbatar masa da wasu abubuwa ya kore masa hauka manzo Allah ba mahaukaci bane ya tabbatar masa da lada wanda baya yankewa ya tabbatar da cewa ina kan ɗabi'u kyawawa da halaye managarta sannan da can da ya kore masa hauka ya tabbatar masa da hankali ke an gane ku na'am Allah ya ce
fasatu misru wa yubsirun
na'am
bi ayyikumul maftun
tigaba
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
الله يتفى ستوب السر دسلوا ذاك غني ويبصرون سوء ما ذا سجاني وأنا أبي لأيك تتونا ذا سجاني واي ميقت كوي مغريش ذا سجاني واي أكن ديلي واي أكن بطا za su gane wa yake yin abin da yake yardar da Allah wa yake yin abin da yake fusata shi za su gane fasatumsiru wa yubsirun kai zaka gani su ma za su gani bi ayyikumul maqtul wane ne hauka yake tare da shi kai ko su da sannu zai bayyana gare su ne mahaukata jama'a duk wanda yake kiran ka zuwa ga Allah sai kake ganin sa matsayin mahaukaci wallahi kai ne tibira duk wanda yake kiranka zuwa ga Allah sai kake ganin sa a matsayin mahaukaci to kai ne mahaukaci mahaukacin ma tubura wanda yake mahaukaci zai kira mutane zuwa ga Allah zai kira mutane zuwa ga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane a kansa kai ku je ku karanta tarihi ku ga lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya izo sa duniya wannan duniyar a lokacin da aka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika ne fa da duhu kowanne irin duhu ya cika bari dan ba ku misali bari in fara ba ku wani labari labarin don ku fahimci misali ne da kyau. Wani limami ne sai ya saki matarsa, bai dawo da yinsa ba har ta gama idda. Ladaninsa sai ya shiga cikin manema sai zai aure ta. Ladan ya aure matarwa, matar liman ya aura ko tsohuwar matar liman? Ka gani ko? Ka ga kuma sai ka ce ya aure matar liman, in tana matarsa ya zai aure ta. Shikenan sai liman izo an tada iqama, sai ce a daidaita sahu, sai kalli inda liman yake ya ce don uban nan wurin a daidaita sahu. Da wa ike? Kaga da ladan ike. Ya yi zagi. Me yasa liman ya yi zagi? Cewa za ki kishi. Yanzu yana kishin ne. Matarsa da isaka ta gama ta idda bai dawo da ita ba wani ya aure ta. Yanzu shi ne ita ce damuwarsa. An fahimta? To yanzu kun zo inda nake so ku zo. Yanzu nan wannan limamin da ya saki mata ta gama idda ya halatta ta auri wani ta aura bai dawo da ita ba, sai wannan abin dan Allah kuna jin idan yayi ba ko zai dauki matar mai bashi ta abu ta kwana da ita. A ce kai bako ka dauki matarka ka ce saboda girman babban kwana da matata. Zai ba zai ba? To a zamanin da aka yi kuma manzo Allah ana yin haka. Eh, mutum ya yi bako ya dauki matarsa iba bako ya kwana da ita. Ko ƴarsa wadda ba ta yi aure ba da take gidansa ya dauke ta iba shi kwana da ita. Duhu ya kai duhu ko bai kai ba. To dan Allah wanda ya zo ya ce a dai wannan abin ya hana. Yaya? Za a ce mahaukaci ne? Yana da hankali? To da wani dalili su suka ce maza Allah mahaukaci ne? Da haka Allah ya ce bi ayyukumul maqtul, za a gane, za su gane waye mahaukaci a ciki. Inna rabbaka, lallai ubangijinka, huwa a'lamu biman dhalla an sabili, shi ne mafi sani, shi ya san waye ɓata gaburin tafarkinsa, wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shi ne isan waɗanda suke kan shari'a. Waɗanda suke kan shari'a sun san suna kan shari'a, Allah ma ya san suna kan shari'a. Wannan ayar ba wai tana magana a ce ai abin shi kenan shi ita shari'a ta Allah ba ce, wanda yake kai Allah ne ya sani. A'a, kai ma in kana kan daidai ka sani, in kana kan ɓata ka sani. Amma idan ba ka yarda da wannan ba, ai wurin gasa nama ko mu ce murhu, ai tukunya ake dorawa ku? Da yake mata ne ku yau, murhu me ake dorawa? Tukunya tana zama akan murhu ta dandan nan ku? To da Allah idan kin san ita gaskiya, ai Allah kadai ya san me ita, da yake ma an hura wuta ke zauna akan murhu. An fahimta? Okay, nan da yake bikin ki zai gaya miki kin san ta kin yi ba daidai ba. To haka shari'a take, haka gaskiya take, wanda duk yake kan gaskiya sani, wanda yake kan ƙarya ya sani. Allah ya sa kuna gane. Yanzu misali mu zo mu kalli abin da yake faruwa tsakaninmu da mutanen nan. Mu muna cewa Allah ya ce, su suna cewa wane ya ce. Yanzu ya kan gaskiya? Yanzu za ce Allah ne ya san mai gaskiya? Ba ku gane maganar ba. Ina Allah yake? Allah yana sama. To su kuma suna cewa malamansu suna cewa Allah yana ko'ina. Yanzu ya kan gaskiya? Wanda yake Allah ya ce yana sama shi ne da gaskiya, ko wanda yake malaminsa ya ce Allah yana ko'ina shi ne da gaskiya? Wanda yake Allah ya ce ina sama shi ne da gaskiya. To don haka irin waɗannan abubuwa a dinga cewa shi musulunci ai kaza kaza kaza, Allah ne ya san wanda yake kan daidai ba gaskiya ba ne. Wanda yake kan daidai da ake cewa Allah shi ne ya sani, tana iya yiwuwa kana kan daidai ɗin, amma kuma Allah ya san ba don shi kake yi ba. Ba kwai dai ba cikin musulunci? Ai ana yin riya ko? ana yin sum'a mutum yi dan ayaba masa ko dan ajishi ko dan ayi kaza ko dan kaza ba ana yi ba to wannan shine wayi dan Allah wannan shine Allah kadai ya sani amma wa yake kan daidai wa yake kan bata kowa ya sani to kar ku bari ma mawaki ya fi ku hankali ma ba mawaki yace kowa gyara ya sani kuma kowa bata to gaskiya fa da ku gari yayi wanda ka wanda yake kan gaskiya ya san ina kan gaskiya da shari'a wanda yake kan bata ya san ina kan ƙarya da bata saboda haka babu wani cewa wai abin nan kuma a kafa hujja da wannan ayar a'a a'lamu man dhalla an sabili wa huwa 'ala al-muhtadin su suna ganin suna kan shari'a ne amma ba akan shari'a suke ba amma tunda suna ta za su samu lada a wurin Allah in aka je wajen Allah za a tsanci ina fatan mun gane na mallaki
فلا تدع المكذبين
نعم
ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تدع كل حلاط مهين
نعم
أما مشاء بنميم
الله مدعوك كيتي فلا تدع المكذبين كذا كيداء ga masu ƙaryatawa sai masu ƙaryatawa masu ƙaryata gaskiya fala tuṭi'il mukaththibīn waddu law tudhinu sun yi burin ina ma zaka sassauto fayudhinuna kuma sai su sassauto wai su zo sun sa manzo Allah su sanar suka ce ya Muhammad mu haɗu da kai mu bauta ubangijin mu shekara kai ma ka haɗu da mu bauta ubangijin mu shekara an gani wai mu yi wannan ta yadda in mun je lahira in mu ne akan gaskiya kaga kai ibada tare da mu zaka shiga aljanna in kai ne akan gaskiya mu ma mun yi ibada da kai za mu shiga aljanna tare da kai wa dulawtu dihinu fayudhinu burin su kenan wata riwaya ta zo abinda suka zo suka samu manzon Allah ya Muhammad abinda muke so da kai za mu kyale kai addininka amma ka daina aibata addini na mu addini kowa ina shi an bayyana wannan duk barnaci babu karu babu wata yarjejeniya da za a yi a ce wai a daina bayanin ƙarya da gaskiya babu ita da haka da yawan aka zo aka irin wannan sai a zo a ce wai an yi yarjejeniya tsakanin ahlus sunna da yan bid'a wai za a daina wai za a kyale kowa ya abin da yake yi eh za a kyale kowa ya abin da yake yi ba ana ta kar a faɗi aibin abin da kowa yake yi ba ne an fahimta ai daga nan da aka ce an yi wata yarjejeniya ahlus sunna su daina bayanin bid'a su daina bayanin shirka su daina bayanin abin da ba daidai ba suka yadda to su ma sun zama yan bid'a ce an fahimta babu wannan ranar abin da ake cewa a daina sharri a daina kage kuma ba mu musu sharri duk abin da muka faɗa muka ce suna yi sai mun kawo littafi mun ce ga inda muka faɗa abin da muke buƙata ku ƙaryata yanzu na nan suna yin irin wannan in aka kawo aka karanta musu littafi sai ake to ai abin da yasa kai ba za ka gane ba ai matsalar ita ce kai ba a waje ba kai tarbiyya ba kuma tarbiyya duk wanda ya tarbiya ba zai gama tarbiya ya gama ba sai ya zama zindiki sai ya zama arziki saboda ƙarshen tarbiya kana cewa kai Allah ne na kai maka wannan tarbiya ba tarbiya irin take ba anti an fahimta ba wai tarbiya da kike ba danki ba wata tarbiya ce shehunan su suke bayarwa da wasu rizuka ƙarshen ta sai ka je ka ce kai Allah ne sannan kai tarbiya ta kai to arni shine zai ce ga addini an fahimta to sai a ce ai kai ba kai tarbiya ba ba kai kaza kaza ba ba wajen a'a yanzu mu jillata tafanmu na sunna sahihul bukhari sahihul muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah dan Allah mun tabbata san zo wajen musanna akwai ba sai ka je kasuwa ka je ka tafi ka karanta ka je ka karanta ba haka ne ko ba haka ba a kowanne ya taba cewa sai ka zo wajen malaman sunna ka koya ba wanda ya taba cewa da su ko kun fahimta me isa su ne tattabansu sai a wajen su za a koya ok to bari ku ji mun je da awa a jihar Gombe a watan Disamba dinnan da ya wuce. Sai muka je muna tattaunawa da wani pastor da aka saka shi a kwana, iga ba shi da mafita, sai ce ta aiku matsalar ku guda ɗaya ce, sai aka ce mece ce matsalar, sai ce abin da yasa ba za ku gane ba saboda ba ku yi baptisma ba. Kamar ya ai sai ka zama Krista amma baptisma, sannan ne za ka iya jin waɗannan maganganun ka gane su. To su waɗanda ya ɗari kun haka suke faɗa, in ba ka yi tarbiyya ba hankalinka ba zai iya ɗauka ba. Duk tarbiyyar da za mu yi a ce sai mun yi ta mun ce mu Allah ne, sannan za mu fahimci wani abu, kar Allah ya tabi wannan tarbiyya. Haka nan duk abin da zai sa mu iya fahimtar Trinity ba inda muka fahimce shi ba yanzu da cewa sai mun zama Kiristoci an yi mana baptisma, kar Allah ya sa mu zama irin waɗannan, kar Allah ya sa mu gane. Kaga idan ka shiga za a ce da kai an shiga ba a fita, sharaɗin su ne in an shiga ba ne ba a fita. To haka su ma Kiristocin da suke yanzu su ma sun ɗauki wannan salon, sai a ce in aka yi maka baptisma ba ka fita daga Kiristanci. Ko ba gaskiya ba ne, duk wanda ya ga abin da ba daidai ba inda yake fita ya koma inda daidai take. Duniyar da arna suka mamaye ta, manzo Allah da ya zo duk ya yi su daga kafirce ya dawo da su ne. Saboda haka duk wanda yake abin da ya ga cewa ba daidai ba ne, ibayen da gare shi ba daidai ba ne, ibari ya koma kan abin da yake shi daidai. Allah zai taimake shi, Allah zai ba shi lada, Allah zai tsare shi, zai kare shi daga kowane irin shan. Babin da suke jin tsoro shi ne in aka mutum ya bari sai a ce za a cutar da shi, za a yi kaza, za a yi kaza. Ba wanda yake yin wani abu sai Allah. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zama jagora, ya dora mu akan daidai, ya taimaki addinin musulunci da musulmai. To insha Allah wannan ne za mu tsaya. Kuma babu karatun littafi, saboda yau juma'a karatun littafi sai Allah kai mu gobe. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya bamu lada, ina muke kure Allah ya yafe mana. Abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki, na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina. Okay. Wadannan suna neman addu'a ne. Wadanda ba su da lafiya, wanda ba su ma samu damar zuwa karatu ba, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Sannan akwai mai ta kaba, ita ma muna roƙon Allah, Allah ya sa ta yi lafiya ta gama lafiya. Sannan akwai da mahaifiyarta ta rasu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jiganta, Allah ya sa ta huta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jiga magabatanmu gaba ɗaya. Allah ya ba mu kyau a duniya, ya ba mu kyau a lahira, ya bari mu azabar wuta. Wa sallallahu alaihi wa sallim wa zid wa barik wa akrim alaihim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.